Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa da ke a mita 102.5 a zangon FM. Sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so akan voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkamu da yau ranar Juma'a 25 ga watan Agusta shekara ta 2017 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakub Makire da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai
jama'ai jam'iyya mai mulki a kasar Angola ta MPLA ta lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a shekaran jiya Laraba sannan a shekarar da ta gabata ne kungiyoyin bada agaji da gwamnatin Kenya suka kafa wani sansanin yan gudun hijira a arewa maso yammacin kasar sai kuma gwadayinin kaya na rundunar sojan ruwan Amurka sun tsamo gawa ta biyu daga cikin jirgin ruwan wato jirgin ruwan sojojin kenan da ya samu karo da wani jirgin yan kasuwa
to kanin labaran kenan aka ji dazun nan shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan gwamnonin Najeriya zamu kawo muku cikakken bayani cikin shirin haka kuma gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya sun janye umarni da suka bayar wa ƴan kabilar Ibo mazauna arewa ko ya ƴan kabilar Ibo suka ji wannan labari
lalle mun ji dadi saboda ramman da babamu Buhari yayi magana ya kwanta hankalin mutane kowa ya ji dadi saboda shirye shirye na gudu wanda ba san da za kai
haka kuma rundunar tsaron Najeriya ta ce za ta sa ido kan sakonni da ake yadawa ta kafafen sada zumunta ko me wasu ƴan Najeriya ke cewa kan wannan batu
mutane suna da yancin faɗa albarkacin baki amma sai kuma suke wuce gona da iri shine ta inda suke fitowa su kushe wannan su kushe wancan so ina ganin matukar wannan zai taimaka wajen kiyaye mutuncin wasu da shugabanninmu
haka kuma Muhammad Lalo zai kawo mana shirin duniyar Amurka amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar Jam'iyya mai mulki a kasar Angola ta MPLA ta lashe zaben shugaban kasa wanda zai bata daman ci gaba da rike mulki karkashin ministan tsaro na kasar da ake kira João Lourenço a matsayin sabon shugaban kasar. Hukumar zabe ta kasar ta fada a yau Juma'a cewar jam'iyyar MPLA ta samu kashi 61 a cikin 100 na kur'un da aka kada a shekarar jiya Laraba. Babban jam'iyyar adawa ta UNITA kuma ta zo ta biyu ta samu kashi 26.7 cikin 100 kakakin hukumar zaben ya ce an kammala kirga kusan kur'un baki daya sai dai kuma jam'iyyar adawa ta UNITA ta bayyana shakkunta akan sakamakon wucin gadi tana cewar bayan ta tattara kur'u sun ga sun samu kur'u masu yawa ko da yake jam'iyyar bata bayyana ko za ta kalubalanci sakamakon zaben a kotu ba duk da gagarumin galaba da jam'iyya mai mulki ta yi kur'un da jam'iyyar ta MPLA ta samu ya nuna gazawarta idan aka kwatanta da nasarori da ta yi a baya a shekarar da ta gabata ne kungiyoyi na bada agaji da gwamnatin Kenya suka kafa wani sansanin yan gudun hijira a garin Kalobeyi da ke arewa maso gabashin kasar sai dai hukumar yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato UNHCR ta ce sansanin na Kalobeyi ba an girke shi ne ba ne don ya zama sansanin yan gudun hijira ana so ne ya zama wuri da yan gudun hijiran za su zauna tare da mazauna garin su gudanar da harkoki tare su yi zaman lafiya da judansu kana kuma su samu taimako daga hukumar na UNHCR ta hannun gwamnatin Kenya to sai dai kuma yan gudun hijiran da suka tattauna da muryar Amurka sun ce babu ɗaya daga cikin abubuwa da hukumar yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa musu da ya faru kuma sun ce an kawo su ne kawai aka zuba su ba a kawo musu abinci da ruwa gashi kuma ganin ma'aikatan hukumar na UNHCR a wurin ya zama matuƙar wahala mazauna garin kuma suna nan suna musu sata amma ita kuwa hukumar yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗi akasin haka ne tana cewar ma'aikatanta suna wurin a kulle yaumi hukumar ta ce akwai kasuwa da ke wurin kana kuma akwai ruwa mai yawan gaske babu kuma barazana na tsaro Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Banayinin kaya na rundunar sojan ruwan Amurka sun tsamo gawa ta biyu daga cikin jirgin ruwa na USS John McCain wanda ya ci karo da wani jirgin jigilan kaya na ƴan kasuwa a farkon wannan mako. A ta sanarwar da ta bari a yau Juma'a rundunar ta ruwa na Amurka ta ce ta gano gawar wani soja dan shekaru 26 da haihuwa da ake kira Dustin Lewis Doyen dan jihar Connecticut. Ajiya Alhamis ne gwanayinin kayan kuma suka tsamo gawar wani dan shekaru 22 mai suna Kenneth Aaron Smith wanda ya fito daga jihar New Jersey. Har yau dai akwai wasu sojojin ruwa guda 8 a cikin jirgin wanda suka bata biyo bayan karo da jirgin ruwan yayi a ranar Litinin da wani jirgi na dako mai ke dan da ya dauko da yake dauki da tutar Liberia mai suna Alnick MC. An kai karin gwanayenin kaya da wasu kayan aiki don ci gaba da nema da kuma aikin tsamo jirgin daga ruwan ambaliya da ya mamaye jirgin. An kuma dakatar da aikin nema da ceton mutane a jiya Alhamis sai aka mai da hankali wurin tsami jirgin daga ambaliya da ya dabaibaye. Prime Minister Thailand ya ce gwamnati tana neman tsohon Prime Minister kasar da ake kira Yingluck Shinawatra. Bayan kotun koli na kasar ta faɗa a yau Juma'a cewar ta bada takardar a kamo ta saboda rashin bayyananta gaban kotu ta saurari hukuncin sakaici na aiki da aka dora mata. Lauyan Yingluck sun ce tana cikin tsananin ciwon lafiya ne yasa bata iya taje kotun ba. Yanzu kotun ta dage shari'ar zuwa ranar 27 ga watan Satumba wanda za a yanke hukuncin a cewar wata sanarwa da kotun ta fitar a yau Juma'a. Alƙalai sun kyautata zaton tana boye ne a wani wuri ko kuma ta arci daga kasar. Yingluck ta ki amincewa da aikata laifi mai alaka da shirin tallafawa shinkafa ga manoma wanda ya janyo wa kasar hasaran miliyoyin daloli. Sojoji kuma sun hambare da gwamnatin nata ne a wani juyin mulki da aka shekarar 2014. Idan ko aka yanke mata wannan hukunci zai kai ta ga zaman gidan yari shekaru 10. Amma Yingluck tana da hurumin ɗaukaka ƙara akan wannan tuhuma da ake mata. Wata kotun ƙasar Koriya ta Kudu ta ɗaure hamshakin ɗan kasuwan nan shugaban kamfanin Samsung da ake kira Lee Jae-yong shekaru 5 a gidan yari a kan wani batu na cin hanci da ya zama sanadin har da aka sauke shugaban ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gamayar kungiyoyin arewacin Najeriya sun janye ubarnin da suka baiwa ƴan kabilar Ibon mazauna arewa. Wakilin muryar Amurka da ke Sokoto ya jiyo mana ra'ayoyin wasu ƴan kabilar Ibon da ke zauna a arewacin Najeriya.
Da alama ƴan kabilar Ibo da dama da ke arewacin Najeriya sun yi na'am da matakin da hadakar kungiyoyin matasan arewa suka dauka na janye wa'adin da suka baiwa ƴan kabilar ta Ibo da su tattara nasu ya nasu su bar yankin na arewa kafin 1 ga watan Oktoba. Duk da yake da dama daga cikin ƴan kabilar ta Ibo sun yanke shawarar ci gaba da zaman su arewa duk da wannan wa'adin, to amma sun ce matakin ya faranta ran su tare kuma da kwantar da hankalin su. Ogechiku Nnamdi dan kabilar Ibo ne da ya kwashi fiye da shekaru 30 yana kasuwanci a Sokoto.
Gaba na bai taba dajiwa. Dan ko an ce a koma, ni ban da ni an koma. Sadannan Sokoto ya zama min gida, ya zama min jiki. Na kal na zo na Sokoto yanzu fiye da shekara 30. Allah ya sa Najeriya ya zanguda. Yayi kabilu yawa yawa. Yayi Inyamurai, yayi Hulani, ga sunan iri-iri. Kuma Allah ya sa anka zama har bisa ga yanzu. To Mr. wani zai tuwa ya ce Inyamurai su dawo, ana kwaron su, ana cutan su, gashi-gashi. Ni wannan magana bai taɓa damuwa ta ba.
To sai dai yayin da wasu ƴan kabilar ta Ibo suke ganin har yanzu da sauran rina a Kaba, wasu na ta'allaka lamarin da dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda suka ce rashin dawowar tasa ce ta ƙara jefa su cikin fargaba.
Sunana Friday Obasi, nan Sokoto ba mu ji tsoro inda muna kasuwanci, amma lokacin da suke hodin wancan abu to kowa ya fara ji tsoro. To ai yanzu dai akwai tsoro gare mu, ko ba haka ba? Saboda an ce mutanen ku gare mu kowa ya yi gudu. to ka gane shi ya samu kuma muna dan diba koko ko zamu zona ko zamu te ai yanzu ba mu ya hodi sai lokaci yayi
sunana Mrs. Chiamaka Chukwuma lalle mun ji dadi saboda ramman da baba mu Buhari yayi magana ya kwanta hankalin mutane kowa ya ji dadi saboda shirye-shirye na gudu wanda ba san da za kai mun yi hakuri yanzu kowa ya ji dadi kuma mun gode baba mu wanda ya kawo wanga magana ya ce kowa ya kwanta da hankalin shi ba gudu
to koya ya masu sharhi akan al'amura a yankin na arewa suka kalli lamarin tambayar kenan da nayi wa shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Professor Bello Bada
da dai mutanen arewa masu son zaman lafiya ne kuma masu son ci gaban kasa ne duk rayuwar su idan ka duba tarihin Najeriya shi yasa babu kabilar da ba a samu a Sokoto kuma zangin lafiya lau babu tsangwama wata ra'ayi ina gani ai saboda son zaman lafiya da irin wayewa da karbar baki irin ta mutanen arewa wani da shi kasawarsu kuma sai su kasa fahimta sai su azawai tsoro ne saboda ba mu da riyojin mai shi yasa ake tsoro Allah ta neman zaman lafiya a mu al'adun mu da dai na baki ne
a jiya Alhamis ne hadakar kungiyoyin na arewacin Najeriya suka bayyana matakin nasu na janyewa adin da suka baiwa ɗan kabilar ta Ibo a kwanakin baya a wani taro da suka gudanar a babban birnin tarayya Abuja Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Najeriya
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna kamar yadda aka ji a farkon shirin dazunan shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dukkan gwamnonin Najeriya Umar Faruk Musa na dauke da karin bayani
bayan an kammala gana ne na tuntubi gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari domin in ji karin bayani akan jawabin da ya gabatar a madadin gwamnoni
babban makasudin zuwa shine mu zo mu shi barka da zuwa da dawowa daga yanzu da asibiti mu kuma hada karfi na ƙara kokarin yin musu addu'a na Allah ya bashi lafiya ta hanyar da zai dauki wannan jagorancin tu inda al'umma ɗan ƙasa suke tsammani kamar yadda ka sani gwamnoni da shugaban ƙasa abu guda ne saboda mu a can jiha muna zaune a madadin shi a gaban al'umma kuma a lokacin duk da kowace jiha ya dan cewa ba ta walwala to gaskiya shugaban kasa zai samu damuwa alhamdulillah a lokacin da bayanan an samu damuwar rashin bayanan amma alhamdulillah da mataimakin shugaban kasarsa da kokarin da aka yi da mu muka hada gwiwa al'amura suna ci gaba so mun zo mu mishi ainin barka da zuwa mu kuma mishi godiya bisa ga abubuwan da ya yi ma jihohi ko ki ci gaba da ya yi ma jihohi sashen mu zuwa ga sashe kuma ba tare da nuna kabilancin jam'iyya ko kuma mai kama da wannan ba kamar yadda na ambata a cikin jawabin da na gabatar masa cewa zo mu anan yayi muna taimako daban-daban wanda ainin daidaita sha'anin tattalin arzikin jihohi kuma ya daidaita matsalolin gudanarwa da abin da ya kama da wannan so mun zo ne mu yi masa barka da zuwa kuma mu masa godiya bisa ga duk abin da ya ma jihohi kuma mu ƙara tabbatar masa cewa muna tare kuma zamu ci gaba taimaka masa ta kowane fanni yadda za a ci wannan gwamnati ta yi nasara daga matakin jiha in Allah ya so
ka bayyana cewa kuna godiya musamman akan tallafi da ya kubatar da jihohi da yawa daga kasa zama jihar ma saboda ba su suka rashin biyan albashi rashin biyan haƙoƙi da dai abubuwa da dama amma kuma yanzu akwai wasu jihohin da ake kuka cewa gwamnoni ba su biya albashi ba sun kasa biyan yan fansho ba su ma zama jihohin su saboda hitintunu da rigingimu na rashin kuɗi ya kai musu ko'ina
to wannan Umar abin da za ka yi akai da shi anan shi ne a lokacin da aka fito an saba da ana samun kudaden da kowace kasa jiha tana walwala abubuwa suna tafiya yadda ya kamata misali ni na sani cewa babu wani wata daga shekara 2012 har zuwa 2012 zuwa 2013 babu wata jiha da nake da ake muke babu yadda muke samun kasa da naira biliyan 5 zuwa biliyan 5 da yan kai amma a yau za ka gan biliyan 1 ne da 100 miliyan 800 ko biliyan 2 da miliyan 400 mafi yawan abin da muka samu kenan to sannan kuma a wancan lokaci in ka kalli dala tana 156 so wannan yanzu kuma dala tana 365 da abin da ya kama da wannan so babu ko shakka za a samu tarnaki na takaddama na rashin ainin jituwa tsakanin masu neman kuɗi da kuma waɗanda ba su da kuɗin nan da za su bayar wannan shi babban matsalar da ake ciki kuma ya kamata ainin su kwadago su fahimta cewa gwamnatoci ba sa dabo babu hanyar da za su yi su nemo abin da babu
gwamnan jihar Zamfara kenan Abdul Aziz Yari a tattauna da nayi da shi a Abuja bayan da suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
to a gayi da Umar a Nigeria rundunar tsaron kasar ta ce za ta sa ido kan sakonni da ake yadawa ta kafafan sada zumunta don magance yada maganganun batanci da ka iya kawo cikas ga zaman lafiya a kasar to koya masu rajin kare haƙƙin ɗan adam ke ganin wannan batu ga Abdul Wahab Muhammad da ƙarin bayani
sai dai kuma wannan mataki da hukumar tsaron Najeriya ta dauka ya samu rashin amincewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a Najeriya inda suka bayyana damuwa da suke ganin wani takunkumi ne ga ƴancin faɗar albarkacin baki kamar yadda barista Atiku Ismail ya yi bayani
su ake su dama su ne su kare ƙasa samu zaman lafiya kuma kare ƙasa daga hari da za a kawo mata domin kare kuma tabbacin zaman ta ƙasa daya akwai hukumar sadarwa ta ƙasa to ita ma take da wannan haƙƙin tunda kowane kafa ta mai sayar da saƙo irin wannan duk abin da suke ita take muntare to ya kamata a ci gaba da wannan tsarin shefi a bar musu aikinsu kar wani ya shigo ciki doka din ma ya ba mutum dama ya bayyana ra'ayinsa amma ya kare ya wuce ma'ana kare zama zai ketara ka'ida da doka ta bashi ma'ana idan ya tashi hankali ko wani wani abu amma a ce za a takunkuma hakan lallai ya takura
to sai dai kuma in ji cewa Comrade Garba daukan matakan da rundunar tsaron Najeriya ta yi ya yi daidai ko me dalilansa
mutane suna da ƴancin faɗa albarkacin baki amma sai kuma suke wuce gona da iri shine ta inda suke fitowa su kushe wannan su kushe wancan so ina ganin matukar wannan zai taimaka wajen kiyaye mutuncin wasu da shugabannin mu da kusan ma kowa so amma ina kyautata zato insha Allah in dai za su yi aiki da gaskiya zai zama hanya ce ta kare ƴancin mutane
to ganin cewar ƴan siyasa su ne mafiya yawa da ke amfani da irin waɗannan kafofin yada sakonnin don cimma wata manufa da kuma sukan juna da ma abokan hamayya ko ƴan adawa Senator Tubi Senator Ali Wakili daga mazabar Bauchi ta Kudu yace batun ba wai ƴan siyasa bane akwai doka kan wannan batu
sai dai koki a kasar ne sai dai ba abin su yanzu kai amfani da wannan na'urar kwakwalwa ta tozar can akwai doka ai wanda ake kira Cyber Crime Act da kije ka dubi sashi na 45 ya bada hukunci akai amma saboda ko musamman ko ɗan jarida wanda ya tashi ya ji ƴancin sa sai a ce ai ana mishi bin ƙarfi ne kun manta shi kuma ya ci zarafin nan ya tozarta ne kun manta cewa ƴancin sa ya ƙare inda naka ya tashi ko naka ya ƙare inda nashi ya tashi a muddin ba za ku bari a yi hukunci wasu su gani misali ba haka za a ci gaba da ɓatanci
amma abin ya fi ɓaci ne a lokacin ko ƴan siyasa kuke amfani da waɗannan kafofi wajen yayata waɗannan alamu
ba wai ƴan siyasa ba ƴan siyasa nan ba daga cikin al'umma suka fito ba daga nuri mu dai al'umma dukkanmu mu muke da laifi wanda suke ai ƴaƴanmu ne da jikokinmu da ƙanninmu da yayinmu wani sa'i ma da iyayenmu ba maganan wani bangare ne na cikin al'umma ba al'umma ne muke da laifi
rundunar tsaron dai za ta mai da hankali ne kan sakonnin da ake cillawa ta kafar Facebook da Twitter da WhatsApp da sauran irin yadangoginsu Abdul Wahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya
to a gaye da Abdul Wahab to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon zamu je da Amurka a karon farko cikin shekaru 99 daga Husufi ko kuma kisbewar rana da wata inda miliyoyin Amurka suka fito domin wanke kwarkwata ido. Sana hailayo za ku ji dalilin da yasa Amurka ba ta so ta fice daga yakin Afghanistan daga bakin shugaban kasar Donald Trump. Sai biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo to a ranar Litinin din da ta gabata ne rana ta kisbe ko kuma ta yi husufi a Amurka lamarin da ya ji hankulan miliyoyin mutanen kasar tun kafin zuwan wannan rana Amurka suke ta dokin kallon wannan lamari da yake masana ilimin sararin samaniya sun riga sun nuna hakan zata auku a sashen da suka yi sai dai an gargadi jama'a da kada su kalli wannan al'amari na kisbewar rana kai tsaye ba tare da sun saka tabaro ko kuma gilashin kariya ba Sarah Cole ita ce mataimakiyar shugaban kamfanin Adla Planetarium kamfanin da ya dauki dawainin raba gilashin kyauta a jihar Chicago
Hottest thing out there right now is this cheap little piece of cardboard.
Abinda aka fi nema a yanzu shine wannan gilashi da zai ba mutum damar kallon rana. Wadanda suke bukatar wannan madubi sun wuce kima. Mun yi iya bakin kokarinmu mu ga cewa mun samar da wadataccen adadi amma ba mu hango cewa adadin mutanen da ke bukatar gilashin sun fi yadda muka yi kiyasi ba.
I think we couldn't have even anticipated some of the challenges with keeping up with the demand.
Sarah McKnight ta yi tuki har na tsawon kilomita 160 sai dai hakarta bata cin maruwa ba.
Literally before we even pulled in
da muka isa wurin tun kafin ma mu sauka a mota sai aka fara ce mana ai ya kare.
They were gone.
To anan yankin birnin Washington DC ma akwai inda aka raba wannan tabaro kyauta ga duk wanda ke son ya kalli kisbewar ranar. Kuma abokiyar aiki na Grace Alher Abdu yayin da suke watsa shirin yadda aka kalle husufin ranan kai tsaye ta shafin mu na Facebook a nan Washington DC ta tattauna da Ibrahim Alfa Ahmed kan yadda ta tarar da dogon layi yayin da ta je karɓar wannan tabaro
ai na sha wahala ne kafin na samu su wahala ba wai dan na biya dukiya ba sai dai layi
saboda mutane da suka
layi
kowa yana so sai ya zo ya kallo
kowa yana so sai ya zo ya kallo kuma ka san gwamnati sai ta tana da wannan tabaro da ake bayarwa kyauta tun ye da mako guda da ya shige kawai ga wurin madubi to tun daga makon da ya wuce da karshen mako dai gilashin ya kare
to shin koya ake sanin cewa za a samu kisbewar rana Ibrahim Alfa Ahmed wanda ke da sha'awar bibiyan al'amuran da suka shafi ilimin sararin samaniya ya amsa wannan tambaya yayin da suke watsa shirin husufin ranan kai tsaye ta shafin mu na Facebook
wato abin lissafi ne kawai idan ka zauna kai lissafi yanzu kamar alal misali ne a baka mota a ce zaka tashi daga sako da zaka tafi Kaduna sai a ce motar nan taka tana tafiyan kilomita 100 cikin sa'a guda sai kuma a ce tsakanin sako ta din nan da Gusau kilomita 100 ne ga misali saboda haka an san cewa idan ka taso din nan tunda babu wani abin da zai tsaya ka babu wata gargada kilomita 100 din nan kake tafiya babu sararin samaniya ne babu gargada babu kwana babu komi straight kawai ake tafiya inji Bature saboda haka idan ka gangaro kana tafiya da mota an san cewa cikin awa 1 din nan kana Gusau saboda haka masana taurari a wannan zamani suna iya hasashe su ce maka za a yi husufi na wata ko na rana a ranar kaza da lokaci kaza kuma za a fi ganin wannan abu a wuri kaza
akalla dai Amurkawa miliyan 200 ne suka kasance a yankin da wannan husufin rana ya shafa wanda ya faro daga gabar tekun jihar Oregon ya kuma ratsa ta tsakiyar doron kasar Amurka har zuwa gabar tekun jihar South Carolina da wani bangaren kuma shugaban Amurka ya bayyana matsayinsa da kuma yadda yake ganin za a samu galaba akan mayakan yan ta'adda a Afghanistan ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba inda ya nuna cewa janyewar Amurka ƙasar zai iya zama maimaita kuskure
a hasty withdrawal would create a vacuum
idan muka yi gaggawar ficewa daga Afghanistan za mu bar gibin da yan ta'adda irin su ISIS da Al-Qaeda za su ciki kamar abinda muka gani kafin harin ranar 11 ga watan Satumba kuma kamar yadda muka sani a shekarar 2011 Amurka ta yi gaggawa tare da yin kuskure wajen ficewa daga Iraki
withdrew from Iraq
Shugaba Trump ya yi wannan jawabi ne a gaban dakarun Amurka a sansanin Fort Myer da ke Arlington a jihar Virginia, yayin da yake baje sabon salon da Amurka za ta ɗauka wajen tunkara faɗan na Afghanistan. To koya masana harkar tsaro ke kallon wannan matsaya da Trump ya ɗauka? Lura da cewa a baya ya sha sukar shigar Amurka yakin na Afghanistan? Ya kuma da Tijjani Baba Gamawa mai ritaya, masani ne kan harkar tsaro a Najeriya.
An yi ka duba yanzu a Iraki, abubuwan da aka yi kenan, aka yi gaggawa. Aka janye wannan dakaru yanzu da abin da ya faru in ka duba abin da ya faru a Libya da sauran kasashe saboda haka kuma in ka duba yanzu yadda ƴan ta'adda suke shiga wurare da Amerika da Britain da su Germany da sauransu saboda haka dole ne Amerika ta tashi ta tsaya da cewa ta ƙara dakarunta a waɗannan wurare idan ba haka ba ina tabbatar maka waɗannan mutane za su samu nasarori a kan su kuma za su ci gaba da kai musu hari
Akwai dai kwararren majiyoyi da dama da ke nuna cewa akwai shirin ƙara tura da karin Amurka 4,000 nan gaba zuwa ƙasa ta Afghanistan, inda Amurka tuntuni ke da dakaru akalla 8,400 a ciki. Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayensu, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaye da Mahmud, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Musikin mu ta fari ta fito daga Mahmud Salihu ƙauren namu da jihar Zamfara, wanda yace sanya hannu a yarjejeniyar dawo da masu laifi da kuma waɗanda suka ci amanar ƙasa da shugaba Buhari yayi da ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa abun ayaba ne matuƙa. Muna kira ga shugaban ya nemi ƙulla irin wannan yarjejeniyar da ƙasashen Amurka da Burtaniya domin ta suki ƴan Najeriya da suka tafka almundahana waɗanda yanzu zaka suke zama a cikin ƙasashen. Sai musika ta biyar ta fito daga Aminu Dan Kaduna Amanawa, wanda ke cewa ya kamata masu hannu da shuni su tallafa wa marasa shi yayin da bukukuwan babbar sallah ke karatowa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna farin ciki da kuma maraba da dage wa'adin da gamayyar kungiyoyin matasan Arewa suka baiwa ƴan kabilar Igbo da su koma yankin su. Da fatan Allah ya hada kan al'ummar Najeriya mu kasance ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Sako daga Alhaji Mele Sufari jihar Yobe. Shi ma Ibrahim Muhammad Karasuwa a jihar Yobe cewa ina kira ga masu buƙatar a raba ƙasa ta Najeriya da su sake tunani. Su nemi wata hanyar ta daban ba dai wannan hanya ba. Dan zaman lafiya yafi zama dan sarki. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Muntar Dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Maida Garku da Usman Aliku da Magun jihar Yobe, wanda suke cewa hakika hukunta masu kalaman ɓatanci ga shugaban ƙasa ko sojoji da jami'an ƙasar mu Najeriya suka ce za su yi yayi daidai. To amma kansa fake da haka suna hana ƴan gwagwarmaya faɗa albarkacin bakunansu. Sakon mu na gaba ma na haɗin gwiwa ne daga Bashar Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau jihar Neja da Alhaji Garba mai ƴan kunnar Rijau jihar Neja. Wanda suka ce muna jinjinawa rundunar ƴan sandan jihar Imo da ke kudancin Najeriya da samun nasarar da suka yi ta damƙe wasu matasa uku da suka shahara wajen damfarar mutane ta yanar gizo, inda suke yin shiga burtu da sunan shugabannin ma'aikatan gidan gwamnatin jihar ta Imo. Muna addu'a Allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu, amin. Sai saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Malam Rilwana Saki daga Yare a jihar Zamfara Najeriya, wanda ce hakika hana sakin matan aure sau uku take yanke da ƙasar Indiya ta yi abin dubawa ne matuƙa. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa gwamnatin ƙasar mu Najeriya za ta bi sahun ƙasar ta Indiya a wannan mataki domin kawo ƙarshen mace-macen aure musamman a yankin mu na Arewacin Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga Baba ya damana da takaitattun labaran duniya.
Wata kotun ƙasar Koriya ta Kudu ta daure wani hamshakin dan kasuwa shugaban kamfanin Samsung Lee Jae-yong shekaru biyar a gidan yari a kan wani batun cin hanci da ya zama sanadin sauke shugaban ƙasar. Kotun ta gundumar tsakiyar Koriya ta Kudu ta kama shi ne da laifin almubazzaranci da ɓoye wasu ƙadarori a ƙasashen waje da tara riba ta ɓarauniyar hanya da kuma saɓa alƙawarin rantsuwa. Lee ya musanta aikata laifi. Ɗaya daga cikin lauyoyinsa Sun Wuncho ya ce Lee ya ɗaukaka ƙara a kan wannan hukunci da ƙaramin kotu ta yanke masa. Ya kuma ƙara da cewar wannan hukunci bai dace ba, inda yake kyautar zaton cewa Lee ba shi da laifi a wannan batu. Kana ya ce hakan kuma zai tabbata a babban kotun da aka ɗaukaka ƙaran. Kotun ta ce Lee ɗan shekaru 49 da haihuwa ya ba da cin hanci na dala miliyan 38.
To madalla, masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Dan Baba Yakubu Makirdi ta na gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni dan ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim kuma nake cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku, domin Usman, Maryam da kuma Safinatu na tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.